na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Talata 11 ga watan Janairu a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kwararru a Najeriya na ci gaba da mayar da martani akan tasirin matakin kungiyar ECOWAS na kakabawa kasar Mali takunkumin karya tattalin arziki. To ko me masanan ke cewa
amma kuma amfanin kuma shi sanction din nan akan su shine cewa mutane idan aka dan gayyara zaki ga cewa sun fara bore sun fara tawaye so da ƙarshe za a iya samu matsala wanda shugaban dole a matsa musu su sauka.
To za ku ta karin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji ra'ayoyin ƴan Niger da ƴan ƙasar Mali bazauna Niger game da matakin takunkumin da aka sanya wa Mali. Muna kuma tafa da rahoto akan wasannin kwallon kafa na cin kofin Afirka da ake yi a ƙasar Kamaru, inda a yau Talata Najeriya ta lashe wasan wanda ta buga da Masar. Sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni daga Niger. Amma yanzu dai sai a gyara zama a jahalin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A yau Talata babban bankin duniya ya yi kashedi yaduwar Omicron da sauran sabbin nau'ukan coronavirus suna barazana ga ayyuka da bankin ke yi a fadin duniya musamman a kasashe masu tasowa kana yana lahani da samun daidaiton kudaden shige. A wani hasashe na baya-bayan nan na dan lokaci a cikin shekara, bankin ya yanke hasashen da yake yi akan bunƙasa tattalin arziki a duniya da kasa da kashi 1 cikin 100 daga kiyasin da aka fitar a cikin watan Yuni. Bankin ya sassauta hasashen bunƙasar tattalin arziki ga Amurka da Turai da kuma China, kuma ya yi kashedi cewa za a samu ƙaruwan karɓan basussuka da ƙaruwan rashin daidaiton samun kuɗin shiga da kuma sabbin nau'ukan coronavirus da ke barazana ga farfaɗowar ƙasashe masu tasowa. Amurka za ta bude wani sabon sashi da zai taimaka wurin gudanar da bincike da kuma gurfanar da masu aikata laifukan ta'addancin cikin gida. Tana nuni da ƙaruwan barazana da kuma yawaitan aikata laifukan. Mataimakin Attorney General Amurka Matthew Olson shi ne ya faɗa wa 'yan majalisa a yau Talata cewa zai bude sabon sashi ne a wani bangare na sashin tsaron ƙasa a ma'aikatar shari'a domin tabbatar da ganin an ba irin waɗannan batutuwa kula wanda ya dace. Barazana da ta'addancin cikin gida ke yi na ƙaruwa, Olson yana faɗa yayin da yake ba da bahasi a gaban kwamitin shari'a na majalisar dattawa. Mun ga barazana da ke ƙara ta'azzara daga masu ra'ayin wariyar launin fata da kuma masu alaƙa da aƙidun masu tsatsauran ra'ayi na adawa da gwamnati. Amurka da Rasha sun kaddamar da tattaunawa ta gaskiya da adalci da nufin kawar da tashe-tashen hakula a tsakanin manyan kasashen guda biyu, yayin da shugaban Rasha Vladimir Putin ke ci gaba da girke dakaru kimanin 100,000 a kan iyakar Ukraine, inji Fadar White House a jiya Litinin. Akwai hanyoyi guda biyu da Rasha za ta bi a daidai wannan lokaci da shugaba Putin zai zaɓa, inji sakatariyar Fadar White House Jen Psaki. Zai iya ɗaukar hanyar diplomasiya. Akwai tattaunawa guda biyu da suka rage a wannan mako, muna kallon su ne a matsayin kunshin tattaunawa guda uku wanda su ma a nasu bangare sun tabbatar da hakan, ko kuma akwai hanyar tashin hankali, amma muna kyauce zaton cewa hanyar diplomasiya kadai ce za su dauka. Biden ya bukaci Putin ya janye sojojinsa zuwa Bariki. A cewar sanarwa da dama da Fadar White House ta fitar a cikin wannan lokaci, ta ce Amurka za ta maida martani daidai wa daidai idan Rasha ta kai samami a Ukraine. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Talata, Koriya ta Arewa ta sake harba wani makami da ake zargin mai linzami ne gwajin manyan makamanta na biyu a bana, a cewar gwamnatocin Koriya ta Kudu da Japan. Ma'aikatar sojan Koriya ta Kudu ta ce da alamar makamin da Koriya ta Arewa ta harba yana da ƙarfi fiye da wanda Pyongyang ɗin ta kaddamar a makon da ya gabata. A ranar Alhamis da ta gabata ne Koriya ta Arewa ta yi ikirarin samun nasarar ƙera wani sabon makami mai linzami mai tsananin sauri, sai dai gwamnatin Koriya ta Kudu ta ce akwai wuce gona da iri a wannan ikirarin.
A gaida Baba Yakubu makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu koma bangaren rahotannin mu. Kwararru a Najeriya na ci gaba da mayar da martani akan tasirin matakin kungiyar raya kasashen Afirka ta ECOWAS na kakabawa kasar Mali karin takunkumin karya tattalin arziki da yanke hulɗar diplomasiya sakamakon saba alƙawari na jinkiri da kasar ta yi na gudanar da zabuka da zai bada damar ta koma kan mulkin demokradiyya da aka shirye yi a cikin wannan shekarar. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyar Muryar Amurka Shamsiyya Hamza Ibrahim ta hada mana.
Wannan mataki na kungiyar ECOWAS da ya biyo bayan saba alƙawarin gwamnatin sojin ƙasar Mali na cewa za a yi jinkiri wajen gudanar da zabe a ƙasar har zuwa nan da shekaru biyar sabanin farkon wannan shekara da aka shirye yi. Taron kungiyar ECOWAS da aka gudanar a ranar Lahadi a ƙasar Ghana ya amince da rage tallafin kuɗaɗe da ake ba ƙasar da kuma rufe asusunta a babban bankin ƙasashen ECOWAS din tare da janye jakadun su da ke Malin. Matakin da ƙwararren lawyer a Najeriya Professor Tahir Mamman yace zai iya hanzarta sauya tsarin da gwamnatin sojin kasar ta Mali ta dauka.
Tasirin zai hanzarta wayannan mutane su yi kokari su maida mulki ga farin hula su fitar da tsari wanda zai sa a yi zabubuka in mace na ba za a dawo da shugabanni na da ba to kage za a fitar da tsare-tsare na fitar da sabbin shugabanni a cikin lokaci kankani. Ina ji shi ne babban manufa din don kada su nemi zaman dindindin lokaci da dama amma kan su sa cewa lalle kasashen basu tare da su za su fitar da tsare-tsare yadda za a yi zabuka a samu shugabanni na farin hula.
To sai dai a cewar ƙwararre kan sha'anin diplomasiya Abdulhakim Garba wannan mataki na iya kasara al'ummar ƙasar.
Duk mai bibiyan abin da ke faruwa a ƙasar Mali zai fahimci cewa ƙasar Mali ta zama ƙungiyar African Union irin ƙarfin ƙafa ko kuma in ce dangaren bakin tulu. Abin da ke faruwa shi ne cewa dole ne suke yi suke bi a hankali saboda ƙasar yanzu yadda take ciki bisa ukun kasar yana hannun ɗan jihadi ko kuma ɗan tawaye wanda suke fitar da son su raba ƙasa irin su haka. So za ki ga cewa idan aka ce a je a fitar da su da ƙarfi zai iya kasancewa abin ya sake lalacewa. Na uku idan wannan takunkumin da aka ce a ƙara ba ma ƙasar Mali ya kamata a zamanto a bi a hankali ba don wani abu ba kusan wato wahalar mutanen ƙasar za ta kasance ta faɗa mawa. So idan kuma eventually ta faɗa musu kin ga akwai matsala kin. Amma kuma amfanin kuma shi sanction din nan akan su shine cewa mutane idan aka dan tagayyara zaki ga cewa sun fara bore sun fara tawaye so da ƙarshe za a iya samun matsala wanda shugabannin dole a matsa musu su sauka.
Duk da ƙarfi da kungiyar ECOWAS ke da shi a idan duniya ba a cika mutunta mataki ba idan ta dauka. Lamarin da masanin kimiyyar siyasa Professor Jibrin Ibrahim yace alamu na nuni da cewa a wannan karam matakin zai iya tasiri na akari da tsaurin sa.
Wannan takunkumin da aka sa watakila zai aiki dalilin shine su na kasashen Faransa takwas na Afirka ta yamma da su ma suka zo suka kara takunkumi suna da nasu bankin na SEFA kuma sun ce kudaden da Mali ke da su a wannan bankin za a hana su kashewa. Da me haka watakila ya tasiri ba tabbas amma watakila wannan karan za su san cewa lalle an fara nuna musu su ba za a yadda ba domin haka watakila su canza tunanin fatan da ake kenan. Amma suka yi buris da wannan suka ce ba ruwansu za su ci gaba da mulkin soja gaskiyar magana ba wani abun da su ECOWAS din da za su iya yi da ya wuce wannan wanda ya tunda ba a taɓa sa takunkumi mai tsauri irin wannan ba tunda aka kafa ECOWAS.
Tunde kasar ta Mali mai yawan al'umma miliyan 19 wacce kuma ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashe mafi talauci a duniya da kuma fama da matsalar tsaro na ɗan jihadi ta fara jin tasirin wannan mataki. Shamsiyya Hamza Ibrahim, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim. To a jamhuriyar Niger ma jama'a na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da takunkumin da ECOWAS su sanya wa kasar ta Mali. Ga ƙarin bayani daga Haruna Mamman Bako.
A daidai lokacin da duniya ke mayar da martani game da matakan da kungiyar tattalin arzikin kasashen macin layar Afirka SADC ko ECOWAS ta dauka a ƙarshen makon jiya na sakawa kasar Mali waɗansu takunkun mai. ƴan jamhuriyar Niger da ke makwabtaka da kasar Mali suna ci gaba da sukar lamirin wannan matakan da aka sakawa kasar Mali na takunkun mai da dama, kamar yanda Jafaru Jimarau sarkin Shanu mai nazarin al'amuran kasa da kasa ya yi mini ƙarin bayani.
Matakai irin da SADC ta dauka kuma da Mali ta dauka, fasike SADC ta dauka ita kuma Mali ta dauka da kanta, ba abu ne da suke da alheri ciki ba, basu da alheri ko guda. A ce kasa an ruhe ta tsakanin ta da makwabtanta, kin gani babu alheri ciki. Sai dai mu nazarin da muka yi muna ganin kaman katsalan dam na kasashe waɗanda ba na yankin ba suna so su kawo ga cikas ga dukkan tahiya ta zumunci wanda ake yi tsakanin kasashe makwabta. Wannan ko sai mu ce mun ayyala da shi kai bai dace ba, saboda Mali kun san yau cikin shekara 10 Mali na cikin matsaloli irin na tsaro waɗanda kowa da kowa ya tabbata da akwai, kuma sun raba Mali har kashi biyu cikin uku na ƙasar Mali yana ga hannun ƴan ta'adda, yana ga hannun ƴan tawaye. In ba tausaya Mali ba, ba a ƙarasa al'umma na Mali cikin wani mace. Kuma
a nasu bangaren ƴan kasar Mali mazamna jamhuriyar Niger sun ce ba gudu ba ja da baya, suna tare da sojojin kasar su, kamar yanda Cisse ɗaya daga cikin ƴan kasar Mali da ke zaune a jamhuriyar Niger ke bayyana mini.
Gaskiya duka maliyan, duka talka maliyan, wannan suna waje, wannan suna cikin Mali, duka wannan yace na muna goya Allah, muna goyon bayan shi, wannan yace na shine gaskiya. Saboda duka mun gani dan siyasa din mu wannan suna can yan duka suna tare da France, mu talkawa mun gani sakara tukos France bai barkata komai cikin Mali ba.
Wannan lamarin na ja in ja, sai dai ƙwarya ta fashe tsakanin askarawan Mali da ke rike da ragamar mulkin kasar da kungiyar tattalin arzikin kasashen macin nahiyar Afirka SADC ko ECOWAS. Ina zai kai bangarorin guda biyu wannan lokaci ne kawai zai nuna. Haruna Mammana, bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
To madalla, a gaida Haruna Mamman bako da wannan rahoton. Yanzu kuma za mu leƙa ƙasar Kamaru, inda ake wasannin ƙwallon ƙafar cin kofar Afirka. A yau Talata aka fafata tsakanin Najeriya da Masar, inda Najeriya ta samu nasara da ci 1-0. Wakilin muryar Amurka Muhammad Bashir Laden ya jiyo mana ra'ayoyin wasu masu sha'awar ƙwallon ƙafa, musamman 'yan Najeriya da Masar.
A yau Talata 11 ga watan Janairu, kasashen Najeriya da Masar suka shigo takarar gasar cin kofin Afirka da ke gudana a kasar Kamaru tun ranar Lahadi da ta gabata. Waɗannan kasashen sun fafata ne a filin wasan ƙwallon ƙafa na Runda Yaja da ke birnin Garwa a arewacin Kamaru. A ƙarshe dai Najeriya ta yi nasara 1-1 mai ban haushi. Mun buƙaci mu ji ra'ayoyin 'yan Najeriya mazauna Kamaru da masu sha'awar ƙwallon ƙafa bayan an kammala wasa.
Wannan ƙwallo gaskiya ta burge mu da gaske. Yan ball Najeriya gaskiya sun nuna mu kwazo, sun nuna mu ce ma da sarari ne ba su samu ba. Yanzu sun hadu har sun hada duk 'yan ƙwallon ball Najeriya wanda suka iya na ƙasar Jamus har zuwa Ingila, duk sun nuna gaskiya sun burge mu.
To alhamdulillah, mun gode ma Allah. Mu ai da Najeriya ai kamar uwa da ya uba da ya ne, mu ba wallahi muna cikin murna wallahi Allah. Allah muna so su je gaba. Kuntego in Nigeria da ya samu hazawa salam ko Cameroon ne hazawa salam, amma muna cikin murnan gollan nan. To muna gaishe su, muna gaishe mutane da mutanen Garwa duka, mu duk muna nan duk mun yi murya da su. Alhamdulillah, Allah ya kara mana. Alhamdulillah. Wannan dama muna tsara haka, kuma muna tsara daga nan daga yanzu har zuwa daukan kofi. Ga masu sun zo daukan kofi ne insha Allah.
Dai na faɗa kuma dai na faɗa kwanaki cewa da dan Allah wannan Faigos ba kaman na baya bane za su yi rawan gani, kuma muna sa rijiya su tsakiyar kuma su kuma ci gida kamar da dauka a shekarar 2013 da a Afirka ta Kudu. Dai dan Allah.
Ya bayan kasar Masar ma ba a bar su baya ba, su ma sun bayyana nasu ra'ayoyi.
A yau dai muna cikin bakin ciki game da wasan da ya faru yanzu. Mu Egyptian ba mu cikin hayyacin mu. Lallai akwai abubuwan da yake mana yake gudu mana, ba mu samu mun yi bolyan da ya kamata ba. Amma su wayanda muka rasu Najeriya mun saba duka su abin mamaki yau nan ga su suna da manyan atakan a duniya ba su samu sun zo ba wasu sun ji ciwo wadai daga cikin su ma bai zo ba club shi ta hana shi fita amma duk da rashin hakan dai ga shi da gurgunci amma sun fi mu karfi amma Allah ya yarda muna haba-haba mu ga karo na gaba dole a samu a yi jara
wasan dukkan ta dauke mu andar mu tuna ba mun tuna ba mu zama mai tsara yan mala mu ce jira da wannan wasan ta dauke mu hakan mun muna fanti wasan na gaba za mu rike filin mu a gaban amma za mu yi insha Allah ko bai shi tene wannan
kuma ranar Asabar mai zuwa Najeriya za ta kara da kasar Sudan a yayin da Masar kuma za ta sadu da Guinea Bissau Muhammad Bashir Ladan na VOA Hausa daga Yaounde a kasar Cameroon
madalla a gaida Muhammad Bashir Ladan har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC to yanzu kuma ga rahoton mu na musamman
hukumar tsaron farin kaya ta Civil Defense a Najeriya ta fara shirin horar da jami'an ta mata da za a tura makarantun secondary da na primary a jihohin Najeriya domin tabbatar da tsaron daliban da ke karatu a makarantun wannan dai na zuwa ne bayan samun matsalar yin garkuwa da dalibai da dama a wasu jihohi na arewacin Najeriya yan bindigar dai na neman a biya su miliyoyin kuɗi na naira a duk lokacin da suka yi garkuwa da ɗaliban tunda dai hukumar ta Civil Defense ta ce tana dab da yayi jami'an ta mata a jihar Kwara domin raba su a makarantun jihar Malam Ubaidu mai shinkafa da ke zaune a birnin Ilorin ta jihar Kwara ya ce sun yi maraba da wannan shiri a jihar
mun yi murna kwarai da gaske wannan abun da aka kirkiro saboda abu ne mai kyau zai kuma inganta al'amuran yara masu makaranta saboda tsaro yana da kyau
jihar Kwara nan akwai matsaloli ne na rashin tsaro a makarantun nan koko me kuke hasashe ne
wallahi nan dai duk wannan abubuwa mu da sauki yawa mu nan jihar Kwara akwai zama lafiya gari ne na zama lafiya kuma muna samun sauki da irin wannan matsaloli kasan koyi na ba a rasa danin irin wannan ya tangar da ko ba da tafiya saboda manyan makarantu haka yara suka yi bore to ana samu kuma nan da nan ya ga kuma ta dauki mataki
a jihar Niger dai yan bindigar sun yi garkuwa da dalibai da dama a ciki har da daliban Islamiyar Salihu Tanko a Tagina su kimanin 100 kwamandan hukumar ta Civil Defense mai kula da jihar Alhaji Haruna Bala Zurmi ya ce su ma suna dabda yayi jami'an nasu mata da suka baiwa horo na musamman domin tura su a makarantun jihar
wannan umurni ne wanda ya shafi kowace jiha su horar da mata officers mata domin kare makarantun nan secondary schools da ke cikin kasar nan sannan kuma Niger tabbas muna kai kuma insha Allah za mu graduate din su very soon ma'ana za mu yaye su very soon insha Allah eh
to akwai wasu makarantu da aka zabi ne koko dai kowace makaranta ne
eh da yake makarantun nan gaba ɗaya muna da statistics nasu to kuma za mu fara da most vulnerable waɗanda suka fi fitina insha Allah za mu fara su kuma da tsarin yadda amma akwai makarantun ne da yawa duk mai profiling din su gaba ɗaya insha Allah za mu fara da waɗanda muka ga sun fitina ko kuma waɗanda an wajibi da mu fara da su kowane ya tantanta amma za mu fara insha Allah akan tsari
akwai masu tambaya makarantun nan akwai na gwamnati akwai na masu zaman kansu koko na gwamnati ne kawai
shi abin da shahi makarantun ne na gwamnati asset ne na gwamnati kuma na ko na al'umma ne wajibi ne idan muka tashi development makarantun ne mutanen ai su ma kansu ko duk daliban da kowa ma kare su wajibi ne gare mu duka za mu gurgudun iko mu kuma za mu tura a kowane kan abin kalan makarantun ne
to su za a ba su makamai ne koko dai kawai hikima ce za a nuna musu
to miya unhwanin a ce an ba mutum an ba shi wani special trainer kuma ba a ba shi makami ai wajibi ne su a ba su makamai domin yin wannan aiki
a yanzu dai akwai kimanin kananan hukumomi uku da suka hada da Shiroro Muya da kuma Rafi da wasu makarantun ke rufe saboda wannan matsala ta yan bindiga masu garkuwa da taliban. Alhaji Abdulkadir Shehu na Funtuwa babban jami'i ne a hukumar bada ilimi bai daya a jihar Niger ya ce idan ma akwai abin da yafi hakan da hukumar ta civil defense za ta yi to suna matukar bukata.
Yayi daidai saboda a gaskiya muna samun matsalan tsaro a makarantu ya kai ga wasu jihohi wajen yau shekara ɗaya sun kulle makarantu saboda rashin tsaro. To wannan mataki da aka ɗauka yayi daidai inda ma za a ƙara kuma fiye da haka ɗin ma da mun ji daɗi da ko da jama'a sun ji daɗi saboda yara suna zaune a gida ba su fi makaranta ba na tsawon wata biyar wata shida a yanzu haka.
Na'am, to amma kuna ga mata za su yi wani tasiri a gadin makarantu?
Ai shi ne kaji na ce inda za a ƙara kuma za a ƙara wani akan mata a ƙara wani kuma wani matakin tsaron kuma wa hada da maza da koko kuma yanzu kuma wani jami'an tsaro su ƙaro su ma da abin ya kyau amma a haka din ya fi babu.
Na'am, to amma kaman wani irin babban koma baya aka samu musamman akan sha'anin tsaron nan?
Amo a jihar Niger abin za mu ce da sauki ta tunda waɗansu ƙananan hukumomi ne da aka samu kamar guda uku zuwa hudu yanzu da aka samu matsalar tsaro da ba aka rufe wasu makarantu.
Tunda dai masana da ƙwararru akan sha'anin tsaro suka ce wannan mataki yana da mahimmanci sosai. Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka mai ritaya na ɗaya daga cikinsu ga kuma abin da yake cewa akan wannan al'amari.
Kwarai da gaske zai taimaka kuma abu ne ma da ya kamata a yaba musu saboda kusan kullum matsalar tsaro kamata yanda take bullowa a ɗauki matakan da ake ganin za su yi maganin wannan matsalar. So ka gani korar da mata zalla yana da kyau ba don komai ba. Na ɗaya ka gani mata wasa-wasa ana sa su a harkoki na ci gaban ƙasa kuma suna da gudunmuwa da za su bada kuma wata sa'a idan ka lura a gani mutanen da suke banna ai akwai maza da mata so mata suna da fahimta da maza ba za su yi ba. So ina ganin za su bada gagarumin gudunmuwa sai dai wani hanzari ba gudu ba shi ne a yi musu ta fuskar horarwa da kuma kayan aiki da kulawa an yi su kuma ya kasance an sa ido sosai sannan koda kuma bayan haka ya kasance an yi wani tanadi yadda za a rika kawo musu ɗauki saboda abubuwan da suke faruwa shi ne aka yi tuya amince da albasa. Misali a ɗauki matakai ba tare da la'akari da yadda za a ci gaba da wanzar da waɗannan matakan ba kuma in suna buƙatar wani taimako yadda wannan taimakon zai zo na gaggawa. Shi jagoran wannan civil defense Dr. Ahmad Audi na san yana taka rawa matuƙa kuma yana da zumar yin aiki.
Wasu za su yi tunanin shin matan nan akwai wani abu na musamman da suke da shi wanda ya fi maza koko dai kawai wata hikima ce ta daban ta tafi jami'an tsaro.
Abin da nake so ka gane wato duniya tana canzawa. Ko aikin soja da a ka gani gari mazaje ne musamman ma kamar babban makarantar horar da hassoshi sojojin Najeriya da ke Kaduna ka ga da ai ba mata. To yanzu ka gani zamani ya kai ga ana ɗaukar mata yanzu haka ma sun kai ga mukamin masu anini uku nake gani. So ka gani idan ka sauran jami'an tsaro suka ɗauki wannan matakai kuma kamar na sani akwai wani lokaci waɗannan mutane da suke yin ɓanna bayan ƙasa walau 'yan ta'adda ko kuma masu garkuwa da mutane da sauransu ai ba maza kaɗai ne ke laifin ba akwai matan da suke taimaka musu. Ka gani akwai wasu abubuwa da sai mata za su fahimci yadda mata 'yan uwansu suke.
A yanzu dai lokaci ne zai nuna tasirin waɗannan jami'ai mata na hukumar ta civil defense da za a tura a makarantun jihohin Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Zan
mu koma labarin wasannin mu na ranar yau kasifar league professional da kwallon kafa ta jamhuriyar Niger inda ake a mako na 13 Olympic Football Club ta Birnin Mai a Yamai ta wasal Sporting Club ita ma ta Yamai din nema AS Police ta ƴan sanda ta Yamai ta wa AS Guard National de Niger biyu da daya a Birnin Mai Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta Yamai ta wa AS Nijelak ta Yamai da nema a Niamey AS Duanta Custom ta da AS Fan ta Soji a Bambirin Yamai idan muka leke jadawalin wasannin kwallon kafa na Super League Professional na Jamhuriyar Niger ta farko ita ce AS Nijelak da maki 33 ta biyu AS Guard National de Niger da maki 23 ta uku ita ce AS Duanta Custom da maki 22 ta 12 Espoir Football Club ta Zandar da maki 11 ta 13 ita ce Irana Football Club ta Arletjar Agadez da maki 10 ta 14 GS Tawa da maki 6 a ci gaba da wasannin kwallon kafa na kofin nahiyar Afrika karo na 33 da ke wakana yanzu haka kasar Kamaru ana da can kankan tsakanin tarayyar Najeriya da Misr ko Egypt a lokacin hada wannan rahoto a group D banza da banza a jiya Morocco tawa Ghana ɗaya da nema a rukunin C kasar Senegal tawa Zimbabwe ɗaya da nema a rukunin B Guinea Conakry tawa Malawi ɗaya da nema a rukunin B Gabon tawa Comoros ɗaya da nema a rukunin C sai Algeria tayi banza da banza a dazu-dazun nan ta Saleu a rukunin A a wasannin kwallon hannu na tennis kuwa kusan cewa yanzu haka ana ci gaba da ja-in-ja tsakanin Novak Djokovic dan kasar Serbia kuma na daya a wasannin tennis na duniya bangaren maza da hukumomin kasar Australia game da halartar dan wasan a wasannin Open na kwallon tennis na Melbourne a kasar Australia dan wasan dai har izuwa yanzu ya ki ayi masa alluran rigakafin cutar coronavirus inda daga farko ya samu gayyata ta musamman kamin hukumomin kasar Australia su cabice shi a filin jirgi a lokacin da ya sauka Australia inda ma ta kai ga soke bizar sa sai dai wannan lamarin ana ganin ya rikida daga wasanni ya koma na siyasa kasancewa shugabannin kasashen biyu da membobin gwamnatocin su sun shiga wannan maganar a yau talata hukumomin kasar Australia sun dagawa Djokovic kafa inda suka dena tsare shi da ma barin sa soma yin atisai a Melbourne a kasar Australia a dai duniyar wasanni ana ci gaba da samun mabambantan ra'ayoyi game da wannan zancen na halartar Djokovic a wasannin Open na tennis na duniya na bana da ke wakana a kasar Australia wadansu na ganin ya cincinta a barsa ya shiga wasar yayin da wadansu ke ganin ya kamata a kore sa inda yake yarda ai masa alluran rigakafi na cutar coronavirus Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
yanzu kuma ga takaitaccen labaran duniya
Maryam a takaice a yau talata babban bankin duniya yayi kashedi yaduwar Omicron da sauran sabbin nau'ukan coronavirus suna barazana ga ayyuka da bankin ke yi a fadin duniya musamman a kasashe masu tasowa kana yana lahani da samun daidaiton kudaden shige a wani hasashe na baya-bayan nan na dan lokaci a cikin shekara bankin ya yanke hasashen da yake yi akan bunƙasa tattalin arziki a duniya da kasa da kashi 1 cikin 100 daga kiyasin da aka fitar a cikin watan Yuni Amurka za ta buɗe wani sabon sashi da zai taimaka wurin gudanar da bincike da kuma gurfanar da masu aikata laifukan ta'addancin cikin gida ta da nuni da ƙaruwan barazana da kuma yawaitan aikata laifukan Mataimakin Attorney General Amurka Matthew Olson shine ya faɗa wa 'yan majalisa a yau talata cewa zai buɗe sabon sashi ne a wani bangare na sashin tsaron ƙasa a ma'aikatar shari'a domin tabbatar da ganin an ba irin waɗannan batutuwa kula wanda ya dace A ƙarshe, Amurka da Rasha sun kaddamar da tattaunawa ta gaskiya da adalci da nufin kawar da tashe-tashen hankula a tsakanin manyan kasashen guda biyu, yayin da shugaban Rasha Vladimir Putin ke ci gaba da girke dakaru kimanin 100,000 a kan iyakar Ukraine, in ji Fadar White House a jiya Litinin.
Masu sauraro da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. tare da alhini muna mika sakon ta'aziyya ga iyalin Steve Lucas tsohon shugaban sashen Hausa na muryar Amurka wanda Allah ya yi wa rasuwa yau Talata a jihar Florida yana da shekara 75 a duniya bayan yayi fama da jinya Allah ya ba iyali ƴan uwa da tsofaffin abokan aiki hakurin wannan rashin amen Yanzu madadin baba Yakubu Makiri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta hada shirin ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya